Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Alhamis 8 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai.
A jiya Laraba, Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Russia ta mamaye kusa da tashar makamashin nuclear ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ta fitar ya ce tarin sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. Jiya Laraba, jami'ai a Pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku, kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya na ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald kuma fitaccen mai shiga tsakani Tukurmamu. A bangare guda kuma lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam na cewa
shin me yasa har ya bar Najeriya ya shige filin jirgin saman Najeriya ya shiga jirgi ya tafi Masar ba dan ke shi ba ko ba a to me shi na cewa ya aikata wani laifi ba sai da isa Masar aka dawo.
Za kuma a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na ganin tsauraran matakan da ake daukawa kan motocin gwanjo da ake shigo da su Najeriya na iya illa ma tattalin arzikin kasar.
Da iri-irin wannan motan mutane suke samu kuɗi suna siya suke transportation. Nan kuma ban san cewa inda suka ci gaba haka kuɗin da suke ji cewa za su samu ko samu ba.
Kamar kowani asubahin ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To, a jiya Laraba, Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Russia ta mamaye kusa da tashar makamashin nuclear ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nuclear ta Zaporizhia ku kaurace. Ku nemi hanyar zuwa yankin da ke ƙarƙashin Ukraine, inji mataimakin Prime Minister Irina Vereshchuk ta kafar Telegram. A wani saƙo na daban da ya fitar ta kafar sadarwa ta Telegram, magajin garin Enhoda na Ukraine da ke gudun hijira, wanda shi ne babban garin da ke harkokin kula da masana'antar, ya ce dakarun Russia na ci gaba da lugudan wuta a garin, kuma garin ba shi da wutar lantarki. Da Moscow da Kiev sun shafa makonni suna zargin juna da barin wuta kan tashar nuclear, wanda hakan yin kasada ce ta yiwuwar fuskantar bala'in nuclear kwatankwacin wanda ya faru a tashar Chernobyl ta Ukraine a 1986. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya IAEA ta fitar ya ce tarin sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nuclear. Har ila yau, Tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nuclear ta Majalisar Dinkin Duniya ta kwace shekaru tana bincike. Wani rahoto da hukumar IAEA ta fitar na kwata-kwata wanda aka fitar a ranar Laraba ya ce yawan sinadarin uranium da Iran ta samu ya ƙaru zuwa kilogram 55.6 wanda ya kai kilogram 12.5 cikin watanni uku da suka gabata. Idan aka ƙara inganta shi, hakan zai fi isa a ƙera bam ɗin nukiliya. Rahoton ya ce hakan na nufin hukumar IAEA ba ta da ikon ba da tabbacin cewa shirin nuclear Iran na zaman lafiya ne kawai. Jiya Laraba, jami'ai a Pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku, kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abin da ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin Pakistan na baya-bayan nan, wanda ya lalata kashi 1/3 na muhallin al'ummar kudancin Asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan Yuni, lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi. Ministan kula da sauyin yanayi Sharon Rahman ta shaidawa manema labarai a Karachi babban birnin lardin Sin da yafi fama da bala'in cewa ya cakude gaba daya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomin tsaro ke ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald kuma fitaccen mai shiga tsakani Malam Tukurmamu, a yayin da kuma makusantarsa ke ci gaba da bayyana damuwa kan yadda abun ya faru. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Yayin da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta bayyana cewar Malam Tukurmamu yana hannunta bayan da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka kama shi a birnin Alƙahiran ƙasar Misira don amsa wasu tambayoyi da ke da alaƙa da tsaron ƙasa. Na tuntuɓi wani babban jami'i a kamfanin jaridar Desert Herald, Alhaji Ibrahim Mada, ko me zai ce dangane da kama shugaban nasu?
Gaskiya yadda labarin nan ya zo mana ba mu ji daɗin shi ba gaskiya kwarai da gaske. So far dai ba mu da wani tabbacin cewa akan me aka yi wannan arrest, kuma ba mu da tabbacin cewa ga matsalan abin da yake faruwa. Muna jira ne yanzu mu ji magana da mu ji bayani daga wurin su DSS da kuma gwamnati kafin mu ce komai akan wannan al'amarin din.
Tuni kuma lauyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su Barista Yakubu Salebawa suka shigo cikin wannan maganar.
Muna cike da al'ajibi da kuma mamakin cewa an kama Tukurmamu a ƙasar Masar, din zai wuce zuwa Saudiya. Hakanan abun kuma ya faru, intelligence committee suka kama shi suka dawo shi Nigeria. Abun mamaki na farko shine shin me yasa har ya bar Nigeria ya shige filin jirgin saman Nigeria ya shige jirgi ya tafi Masar ba damke shi ba ko ba a to me shi da cewa ya aikata wani laifi ba sai da ya isa Masar aka dawo shi? Akwai alamar tambaya da kuma tunanin me yasa aka yi haka. To dole ne a yi bincike, kuma akwai tambayoyi da yawa da muke da su. Domin doka ta ce idan mutum an taka ƴancinsa da yake da shi na walwala, to idan akwai kotu a wannan wanda yake akalla kilomita 40, to cikin kwana biyu a gabatar da shi. Muna sa ido a matsayinmu na lauyoyi masu kare bil'adama haƙƙinsu, idan har aka wuce wannan lokaci da kundin tsarin mulki ya tanada ya ba kowa dama, to za mu ɗauki mataki.
Malam Tukurmamu, wanda a baya ya yi ta shiga tsakani don kubutar da fasinjojin jirgin ƙasar nan da aka yi garkuwa da su a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, kwatsam ya janye daga wannan shiga tsakani. Ga ma dalilansa na janyewar a hirar da ne da shi a wancan lokaci.
A tsarurruka da suke ciki da su kansu barazana da nake gani ta ɓangaren su manyan nan, wanda abubuwan da nake fitarwa wanda ba daɗi yake musu ba, to daga gaskiya ba zan iya cin gaba da wannan al'amari ba. Su da Allah ya ba su wannan haƙƙin, su ne Allah zai tambaye su a kai. To da fatan dai wannan abin da muka bude muka samu nasara a kai ta ɓangaren sasanci, wanda kuma da ba su iya sun samu ba, za su yi amfani da wannan opportunity wajen kubutar da wayannan mutane. Amma ina tabbatarwa ƴan ƙasar nan wanda suka yi attackin wannan jirgi na Abuja zuwa Kaduna, su suka je suka yi wannan harin kuje, kuma an tabbatar da wannan barazanar kafin wannan lokacin. Kuma na aika wannan audio din a wanda ya kamata an aika musu daga cikin manyan jami'an tsaro da kuma mutanen gwamnati, amma babu wani matakin da aka dauka.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Binta da kashi na biyu na labaran duniya.
To, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar China a wannan makon ya haura zuwa 74, yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace, inji gwamnatin ƙasar a jiya Laraba, yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar. Girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'auni wanda ta auku jim kadan da tsakar ranar Litinin a lardin Sichuan ta haifar da barna mai yawa ga gidaje a yankin Ganze mai cin gashin kansa na Tibet tare da girgiza gine-gine a babban birnin lardin Chengdu wanda mutane miliyan 21 ke cikin tsauraran matakan dakile COVID-19. Bayan girgizar kasar, ƴan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya sun ki barin mazauna gidajen da ke cike da damuwa su fita. Mazaunan sun ƙara fusata kan tsauraran manufofin gwamnati na COVID-19 da ke bada umarnin kulle, kebewa da sauran hanhane har ma yayin da sauran kasashen duniya suke cikin walwala. A kasar Canada, yayin da ake farautar daya daga cikin ƴan uwa biyu kan harin da aka kashe mutane 10 a Saskatchewan, al'amarin ya haifar da tambayoyi a jiya Laraba game da dalilin da yasa wanda ake tuhuma wanda aka yanke wa hukuncin daurin shekaru 59 da kuma tsawon tarihin tashin hankali ya samu fitowa kan tituna tun farko. A watan Fabrairu ne, wata hukumar afuwa ta saki Miles Sanderson mai shekaru 32 a lokacin da yake kulle kan hukuncin daurin sama da shekaru 4 bisa tuhumar da ake masa da suka hada da cin zarafi da kuma fashi da makami. Tun a watan Mayu, ƴan sanda ke neman sa bisa ga dukkan alamu ya karya ka'idojin sakin sa, ko da yake ba a bayyana cikakken bayani ba. Rayuwar ta'addanci da ya jima yana yi na nuna cewa shekaru 7 da suka gabata ya kai hari tare da dabawa daya daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a ƙarshen mako, kamar yadda bayanan kotu suka nuna.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda wasu masu ruwa da tsaki ke cewa ana tsawala haraji baya ga ɗaukar tsauraran matakai kan harkar shigo da motocin gwanjo Najeriya, wanda hakan a cewarsu na iya yin matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da cikakken rahoton.
Ana zargin matakin rage yawan motoci da aka kera ƙasa da shekaru 12 zuwa 9 waɗanda ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya da kasancewa daga cikin abubuwan da suka ƙara tsananta haraji da shigan motoci ƙasar, ninkin tsohon farashin. Shugaban ƙungiyar dalalan motoci a Najeriya, Engineer Prince Ajibola Adedoyin, ya jaddada cewa wannan sabuwar tsarin na taka muhimmiyar rawa wajen hauhawan farashin motoci a kasuwanni, da haka suka tantabi hukumar Custom da ke da halakin wannan aikin don sama wa gwamnati kudaden shiga ba su samu wani gamsasshiyar bayani ba.
Transportation sector ma zai shawo domin me da iri-iren wannan motan shine mutane suke samu kudi suna siya suke transportation da shi. Nan kuma ban san cewa inda suka ci gaba haka kudin da suke ji cewa za su samu gaskiya ba su samu ba. Domin me mutane za su divert din kayan su zuwa wata neighboring countries. Banda wannan kuma smuggling kuma zai hau da yawa sosai. Banda wannan kuma transportation sector kuma dole za ta sha wahala. Kagan kuma da akwai mutane da yawa kenan kuma da aikin ma da suke da shi za su rasa. Mu da wanda muke da katin mu da muke rikewa cikin membobi mun kai miliyan 3 da Libya.
Gwamnatin Najeriya dai ta sanya tsarin ne da nufin inganta samar da kudaden shiga a kasar da kuma hanzarta yanayin da ake shigowa da kayayyaki cikin kasar. Sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki a Najeriya, Yishewu Aliyu, ya kamata gwamnati ta ƙara tasirin haka a wannan lokaci.
Kullum abin duba shine mai wannan zai haifar a gajeren zango, mai kuma zai haifar a dogon zango. To a gajeren zango, a yanda tattalin arziki yake, saboda hawan farashi ta kowane bangare, kudin da su kamfanonin suke kokarin caza zai yi na kasu akan harkokin ishi kanshi kasuwancin motocin, saboda kudaden da ke hannun su kansu ƴan kasuwa zai kasance wanda zai shigowa da mota 10 zai kuma yana shigowa da mota 5, wanda wannan zai haifar da karancin su a cikin tattalin arzikin kasan. Sannan karancin su ya haɗu da karancin kudi, to zai iya durkusar da harkan gaba daya kokarin da ake na samun kudaden shiga ta wannan bangare na wani lokaci mai tsawo zai zo ya dusa kashe.
A nashi bangaren kuwa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Hassan Saudauna cewa yayi kamata gwamnati ta zauna tare da dillalan motoci don samun mafita da zai amfani kowa.
Ayi kokari a hadu a wata magama wanda wannan duk ba za ta gagara ba idan ma ya kama ai ita gwamnati al'umma ne gwamnati ba ita tana zaman kanta bane mu ne gwamnatin ma'ana mu da muka zabe ta muka kawo ta domin ganin cewa ta inganta mana rayuwa na al'umma da na kasa da ci gaba ta kowane bangare da mutum baya tunani amma abinda bamu yarda da shi ba shine wani a waye gari a ce kawai abinda gwamnati take so ta yi shine za ta yi ba tare da tana sara tana duban bakin gatari ba bi ma'ana shine su dole ne kungiyoyin waɗannan dilolin motocin nan su hadu su zauna su zo da jadawali ta gaskiya ba ƙarya ba ta nuna wa gwamnati babu wani abinda za a samu idan haka ya faru kuma yin hakan gallazawa ne ga al'ummar Najeriya idan ta yi wannan to dole ne ai shiwawa ba mahaifi bane idan ya ci kasuwa gidansu yake komawa ita gwamnati ai dama ta dan al'umma aka ita kuma dole ta saurari mutane a yi sassauto daga inda aka tashi
gazalika gwamnatin Najeriya ta jaddada cewa an yi wannan tsarin ne don rage shigar da motoci da shekarun kira su ya jima sai dai dillalan motocin sun buƙaci gwamnati da ta sake yin duba kan tsarin shekaru 12 na kera motoci da aka taba amfani da su zuwa shekaru 15 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya da Mrs Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba sai Saidu Gombe za ku ji matsayinsu kan yadda suke ganin matan da suka tsaya takara za su iya lashe zabe a babban zaben da ke tafe badi a Najeriya. Ga jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarshen wannan musayar yau.
Yanzu a zaben da ake yi waɗanda aka fi ba kuɗi a saye su daga matasa ne sai mata su aka fi ba kuɗi a saya ne
libin mutum to amma tsaya delegate din da aka yi ta siya mata ne
ba delegate ba na zabe na gaske na zaben gari gaba ɗaya duka yanzu idan ka zo ka samu mata daga cikin gidajen za su ce maka ba za su fita su yi zabe ba sai an ba su wani abu 500,000 ko 200,000 shi ake to da aka bata ko yanzu ai gwagwarmayar da kuke gaban ku bari ku ji kalubalen da ke gaban ku ko a matsayin ku na mata dole sai kun yadda cewa kun wayarwa mata da kai yanzu kamar ke zaki iya bada misali akan kanki da kika fito takara matan nan duk da za su iya goyen bayan ki ba kika bukatar masu kin kashe kudi idan har matan sun yi da san zo su taimake ki kamata yayi matan duk hidimar da zaki na kudi su su tara kudin a aljihunsu su ce bari mu saboda goya miki baya idan suka yi miki wannan zai ba sauran matan kwarin gwiwa su ce ashe idan har mun goya wa mace baya za ta iya cin nasara to gobe za a iya samun wata ita ma a wani gefe a wani kujera ita ma za ta kara fitowa to rashin yin wannan ke sa kike ganin matan lokaci sai su zama discourage in sun ga cewa kamar ba a supporting din su ba a karfafa musu gwiwa sai su janye jikinsu su ce kai ni ko na je takarar ma wahala zan sha saboda me saboda ba sa samun kwarin gwiwa daga wurin ƴan mata ƴan uwansu yanzu wanda ya baki gudunmawa wanda yake kuke family friend da shi ai namiji ne kika ce da kin ce wata wanda take wanda muke family friend da ita ta bani kudin form ta bani kaza 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 to kin ga sai mu yadda cewa mata suna karfafa muku gwiwa
ku yanzu mun tashi tsaye sama da shekara kusan 5 yanzu zuwa 8 abinda muke advocacy da muke yi bude mata kokolwa ki zama kina da hanyar samun kudi ko a ciki ko kulle miji duk gundanza ya kulle ki a gida ba fita samu wani abu da kike yi a samu wanda zai fita ya sayar miki entrepreneurship to yanzu in kika zo state din Arewa especially Kano mata in millions miliyoyi suna sana'a mun kafa kamfanoni wanda mukan zama off taker yanzu misali ke ba za ki sarrafa abu kuma ki ce ki za ki yawo neman mai siya ba sai ki ga ya kwantai to sai muka ga mu taimake su zamu yin kika yi naki wata tayi mata 100 suka yi abubuwa wani group sai mu zo sai mu sai idan mun sai mu ba su kudin su fitar da ribar su su ci gaba da yi mu muna saiwa ko mu fa sai mu rika sayarwa yanzu haka magana da nake miki har export muke kaman shekara uku da suka wuce yanzu kuli ne menene kuma wanda ba za su iya yin package ba sai ai musu inda kin sarrafa kin kawo point inda zaki a karba sai a sarrafa a packaging sai a sayar to muna nan muna taimakawa mata cikin shuru ba sai an yi hayaniya ba to in abu ya tashi mace ta fito kaman wannan baiwar Allah zamu iya raising a hada mata kowa mai 1000 mai 2500 mai 2020 mai 30 har hada a goya mata baya to in baki da hanyar samun kobo ba wani miji ma zai fita da safi wallahi ko kobo ba matansa ai shida sai ya wuce ya tafi abin sa ya bata ya tafi wurin masu abinci ya je ya ci kafarsa ya ji bindi ya sha karfe su ki gan shi da katan tumbi yana kyalli yake zo gidansa matarsa da yayi a kekace to dan Allah dan annabi ina adalci anan kuma a ce ita matar wai ba ta san mace yar uwarta to ba ta da shi ba ta ma samu na ci a gida da ƴaƴanta ba bare ta taimaki wata dan kamata mu rika fadan gaskiya magidanta da wallahi suna cin suna azabtar da iyalan su kuma wannan haka sai je a uwarta da kawo mata wani haya wani wuri nan ga mace da ƴaƴa shida ba ka ce da su da ci sabulu ba wannan wanka saboda Allah saboda annabi na sa akai wannan irin cin zali
bari mu dawo ga ita Mrs. Dorothy ina mafita ganin cewa yanzu baki kai ga labari ba ga batun maganar tsayawa takarinki na shugabanci ina aka dusa ne
ah yanzu ni na diba na ga inda ya kamata in je in taimake su gogormaya da an zo an ci zabe ni sai a bani minista ko ambassador har yanzu ni ban bari ba ba kuma zan sake ba na dinga yi kenan Allah ya da aka samu aiki mai kyau aka dan samu kudaden da za a aje au in fito kuma ko in tallaba ma wata mace ita ma ta fito to inda na nufa kenan ne
kuma Hajiya Khadija menene abin da kika sa a gaba ganin cewa zabi fa na da karatuwa kuma wannan babban aiki ne dake gabanki a yanzu me kika sa a gaba ganin cewa wannan babban matsayi ne kin zama zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda suka fito su tsaya takara da ke a yanzu
so dama abin da nayi tsaya fo acronym ina is service
aiki kenan
S is for security
wato tsaro
E education
samun ilimi
C is for commerce I is for industry kasuwanci industrialization dan ba ma producing then industrialization then V is for vital health
wato samun lafiya ingantacce
E is for e-governance e-governance and when I saw me digitalizing governance policies that to the extent that cannot appear a kan hanya you can raise work order in mutun yace wai wannan pothole din ya lallace before you know it an riga an fada work order will be generated immediately da za a ce wai aja a gyara so within 24 hours an gyara shine e-governance so everything is going to be digitalized so abinda muke ni abinda yake damina sosai da Niger is Niger shine the 10% in land mass in Nigeria dukkan Niger muna da kashi 10 muna da land sosai ba mu da business in zama talakawa
babu kasuwanci
ba kasuwanci a Niger sosai babu irin empowerment nan babu mutane civil service ne kawai suke samu wani abu we have so many kuma ba na sa interpreting ni ba kamar irin politician zan yi wannan ba amma zan ga miki na ga miki abubuwan da concerns muka sa a gaba security mun riga mai magana cewa there are ways to zame security that doesn't have to be complicated muna da 25 local government
that's akwai kananan hukumomi 25
working with them zamu sami security committee da ake da economic committee council da zamu setting up duk wai na abubuwan ba na san fada dan ba na san opponents
to waje irin shawara zaki ba wa sauran ƴan uwanki mata su fito su ma a dama da su musamman ma wajen ba da gudummawar su ga ci gaban kasa baki
da abinda yake sa maza suke fin mu cikin karfi. Namiji yanzu yana mentorship kamar mun dukkan mun nan zaki gan kowa na mentorship din maza inda su suke yi. Sai ki gan sun tada maza da yawa masu kudin sa'ada majalisa sun tattada su da kudi sai empowering din su sun babba su kudi mentoring din kudi abinda Tinubu yayi kenan ya bada wannan kudin ya bada
wannan
ya daga wannan kowa ya tashi mu mata ba ma yin shi sosai amma kin ga ajiya ta fada abinda su suke yanzu mata suka fara yi irin wayannan abubuwan suna bani confidence da kwanciyar zuciya cewa ko me ka hada da mace mace is like 54% electoral abundant votes inda zaka samu a ciki mata suka tashi suka ce okay inda ajiya take ta riga ta yi empowering din mata ni the first thing da muka yi muka je muka samu su malaman mata malamai mata muka je muka samu dan wannan maganan da ake cewa ba kyau mace ta yi shugabanci so mu yi preempting din wannan
wayar musu da kai akan wannan
cewa ga yi nan fa mun zo ga abinda muka zo yi mu ga aiki fa kawai muka zo yi
to idan na fahimce ki kenan kina kira ga sauran ƴan uwa mata cewa su tashi tsaye ka su bari a duk kofar su ko a basa a baya su ma suna da gudumawa da za su bayar
reason din da na fito kenan dan nayi encouraging mama ta da yawa su fito inda ita ta fito kowa ya fito amma a fara inda naso wannan strategy din da Ajiya Maria ta fada local government council din nan a sa councillors mata kawai a sa da yawan su mata kai encouraging din su fito a local government chairman su fito
to Hajiya a wace kari zaki kan wannan batu da take
to ni da gaskiya fi sabilillahi akwai wata kungiya da muka kafa na taimakawa duk mace da aka bata ticket a kowane level duk kowace party mu wannan ba anti party bane mu yanzu muna so mu zama gender sensitive ne duk mata da aka bata ticket sai mu san yadda za mu yi mu mara mata baya a location inda take.
To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kan wannan mukala. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova wadda ta nema tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba, ɗan siyasa kuma ɗan gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Honorable Sa'idu Gombe. Sai jagoran wannan tattaunawa wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa. Da suka mai don kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.
To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma a taƙaice.
A takaice dai a jiya Laraba Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Russia ta mamaye kusa da tashar makamashin nuclear ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nuclear ta Zaporizhia ku kaurace ku nemi hanyar zuwa yankin da ke karkashin Ukraine, inji mataimakin Prime Minister Aina Vereshchuk ta kafar Telegram. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya IAEA ta fitar ya ce sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nuclear. Har ila yau Tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nuclear ta Majalisar Dinkin Duniya ta kwashe shekaru tana bincike. Jiya Laraba jami'ai a Pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abinda ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin Pakistan na baya-bayan nan wanda ya lalata kashi 1/3 na muhallin al'ummar kudancin Asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan Yuni lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar China a wannan makon ya haura zuwa 74, yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace, inji gwamnatin ƙasar a jiya Laraba, yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar COVID-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamsi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.